Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noman da Dadol da kuma Niya, ko kuma BOA Africa zango na 102.5 a ƙasar Ghana. Ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan kun tashi lafiya. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin. Yau ma Alhamis 27 ga watan Disamba 2018, a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi, ga kanin labarai.
To Hafiz, hukumar tsaron farinka ta Najeriya DSS ta ce ta mika dogarin uwar gidan shugaban kasar Aisha Buhari, babban superintendent ɗan sanda Sani Muhammad Baba Inna, ga hukumar 'yan sandan kasar. Hukumar kare kan iyakokin Amurka ta ba da umarnin yin canje-canje a yadda ake kulawa da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 9 biyu bayan mutuwar ƙananan yara 2 'yan asalin ƙasar Guatemala a hannun su. 'Yan kiri sun yi cinikin sama da dala miliyan 850 a Kirsimetin bana, yayin da kamfanin sai da kaya ta hanyar intanet Amazon ya ce ya tura wa masu sai da kayan sayayyar Kirsimeti kaya miliyan 100 a nan Amurka kaɗai.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa wasu 'yan bindiga a jihar Neja sun yi garkuwa da mutane 15 tare da hallaka mutane 2. Haka kuma za ku ji cewa babban hafsan sojojin Najeriya ya ziyarci sojoji a Dalwa da ke jihar Borno. Sai kuma shirin domin iyali na Alheri Grace Abdu. Kafin waɗannan duka, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaba Donald Trump ya yi tafiya ta bazata zuwa Iraki jiya Laraba, inda ya ziyarci dakarun Amurka da aka girke a wurin. Trump da uwar gida Melania Trump sun sauka a sansanin mayakan sama na Al-Assad da ke yammacin Iraki da karfe 7:16 na yamma agogon Iraki. Sun tashi daga Washington zuwa wannan ziyarar bazatan ranar Kirsimeti da daddare. Suka ziyarci da karunmu da manyan jami'an soji domin su gode musu sabili da aikin da suke yi da nasarorin da suka cimma da kuma sadaukar da rayukansu, su kuma yi musu barka da Kirsimeti. Jika kakin fada White House Sarah Sanders a sakonta na Twitter jiya da yamma. Wannan ce ziyarar Trump ta farko zuwa wani wuri da ake tashin hankali tun da ya zama shugaban ƙasa. Wannan tafiyar tasa dai kusan sai ka ce cikin sirri aka yi ta. A jawabinsa ga dakarun, Trump ya kare shawarar da ya yanki ta janyewa daga Siriya. Ya ce an kare lagon kungiyar IS baki ɗaya, kuma yanzu an ruguza daular su. Hukumar kwastan da kare kan iyakar Amurka ta ba da umarnin yin waɗansu canje-canje a yadda ake kulawa da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 9. Biyo bayan mutuwar wani ƙaramin yaro ɗan shekaru 8 ɗan asalin ƙasar Guatemala yayin da suke tsare a hannun Amurka. Jami'an hukumar tsaron cikin gida da na tsaron kan iyaka sun gana da manema labarai kai tsaye ta wayar tarho, inda suka bayyana cewa sun kammala gwada lafiyar kusan dukkan ƙananan yaran da ke ƙarƙashin kulawar jami'an tsaron kan iyakan. Ɗaya daga cikin canje-canje da dama da za a aiwatar bayan mutuwar ƙananan yara 2 cikin wannan wata. Felipe Gomez Alonso, ƙaramin yaro ɗan Guatemala, ya rasu ne a daren jajibirin Kirsimeti 'yan sa'o'i kafin aka binne ƙaramin yarinyar nan 'yan shekaru 7 a ƙauyensu da talauci ya yi wa katutu. Jami'an hukumar tsaron cikin gidan sun ce sun nemi taimakon dogarawan kan iyaka da ma'aikatan tsaron Amurka da cibiyar yaƙi da ɓullar cututtuka ta Amurka da kuma waɗansu cibiyoyi. Sai dai ba su bayyana ko ƙananan yara nawa ne ke hannunsu a halin yanzu ba. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta mika dogarin uwar gidan shugaban ƙasar Aisha Buhari, babban superintendent ɗan sanda Sani Muhammad Baba Inna, ga hukumar 'yan sandan ƙasar. Hukumar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar farin kaya Peter Ofunanya ya miƙa ga manema labarai a daren jiya. Wakilinmu Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Tun a dai ranar 22 ga watan Satumba ne hukumar ta DSS ke rike da dogarin na'urar gidan shugaban kasa bisa zargin ciwa-ciwa da musar makudan kudade daga hannun wasu hamshakan 'yan Najeriya da sunan Aisha Buhari, zarge-zargen da iyalan wannan dan sanda suka karyata. Hukumar ta DSS ta ce iya bincikenta babu inda matar shugaban kasa ta sashi ya amshi kuɗi ko wani abin hasafi daga wurin kowa da sunanta. Kafin yanzu dai kusan watanni hudu kenan wannan jami'in dan sanda ke hannun jami'an hukumar ta DSS ba tare da sun gurfanar da shi gaban kotu ba, al'amarin da ya sa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi tayin Allah wadai da ita kanta uwar gidan shugaban kasar da ma hukumar ta DSS.
Rahoton Hassan Maina Kaina, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗansu ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa guda biyu sun ƙaddamar da wani shirin tallafawa 'yan mata da ke zaune a ƙauyukan ƙasar Malawi da nufin kula da lafiyarsu da kuma ganin sun ci gaba da makaranta. Cibiyoyin suna gudanar da aikin ne a lardin Mulanje, inda ƙwayar cutar HIV da ke haifar da ciwon ƙanjamau ke yaɗuwa kamar wutar daji. Cibiyoyin Santebele da kuma Global AIDS Interface Alliance da ake kira GIA a taƙaice su ne suka ƙaddamar da wannan shirin. Lusu Misali, jami'ar gudanarwa ta cibiyar Gaye, ta ce bara sun sami kimanin ɗaliban makarantar sakandare 26 waɗanda suka daina shiga makaranta, kuma kashi 80 cikin 100 'yan mata ne, waɗansu suka yi aure, waɗansu kuma suka yi ciki a gida. Ƙasar Malawi ce aka fi yi wa ƙananan yara mata aure a duniya da wuri, inda rabin su ake masu aure kafin su cika shekaru 18. Ƙasar kuma tana fama da cutar ƙanjamau, inda kimanin kashi 10 cikin 100 na al'ummar ƙasar ke ɗauke da ƙwayar cutar. Daga cikin waɗannan adadin kuma kashi 70 cikin 100 mata ne, bisa ga rahoton cibiyar yaƙi da cutar ƙanjamau ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Misali ta bayyana cewa talauci yake tilastawa mata da ƙananan yara mata shiga rayuwar da ke kai su ga kamuwa da cutar ƙanjamau. Daga ƙarshe, ciniki da 'yan ƙiri suka yi yayin bukin Kirsimeti bana a nan Amurka ya ƙaru da kashi 5 cikin 100, inda aka yi cinikin sama da dala miliyan 850,000 bisa ga rahoton tattara bayanai na Mastercard da aka fitar jiya Laraba. Dandalin da ke tattara adadin cinikin da 'yan ƙiri suka yi ta hanyoyin da ake biyan kuɗi ko dai ta kati ko tsabar kuɗi ko kuma amfani da takardar banki wato cheque, ya tara adadin kuɗin da aka kashe tsakanin 1 ga watan Nuwamba zuwa 24 ga watan Disamba. Bisa ga rahoton, saye da sayarwa ta hanyar sadarwar intanet ya ƙaru da kashi 19 cikin 100, yasa shekara ta 2018 nan ta kasance shekarar da 'yan ƙiri suka fi ciniki cikin shekaru 6. Kamfanin Amazon ya sanar da cewa a wannan shekarar ya tura wa abokan cinikansa kayayyaki miliyan 1,000 kyauta waɗanda suke da rajistar abokan ciniki na ɗan gata da ake kira Prime.
Alheri Grace Abdu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga jihar Neja a Najeriya, inda wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da mutane 15 tare da hallaka mutane 2 a ƙauyen Mangoro da ke kan iyakar jihohin Neja da Kaduna. Bayanai dai sun nuna cewa an kai harin ne a jajiberin Kirsimeti, kamar yadda wani mazaunin yankin ya faɗawa wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
Ana gobe Christmas, jajiberin Christmas. Sai aka ga wayannan miyagun da mashina over an kirga sun kai 60 something amma shin sun yi goyo bibbibbiu da bindigogi ne a gumbin bindigogi sai suka bai da motoci da suke dawa yan gwada mutum 10 yan sarkin fawa mutum 5 over 15 people suka yi kidnapping suka shigar da su daji akwai wani ma babawa dannan sarkin fawa yana cikin su so jiya kuma suka tare hanya da suka tare hanya suka kashe wani dan kabu-kabu because ya ga dan bindiga gaba yana sai jiya suka halbe shi to yanzu ma wasu yaran guda biyu yanzu ma za a yi musu zana idan ne a sarkin fawa nan su biyu
gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kokarin taimakawa jami'an tsaro domin shawo kan wannan matsala ta garkuwa da jama'a da ke kara ta'azzara amma kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Danjin Masallau ya ce suna neman dauki daga gwamnatin tarayyar Najeriya
ka san abin nan yafi karfin ba ma a jihar Niger bane akwai spillover wasu aka ce daga Jamfara wasu zuwa ta hanyoyin Kaduna din nan suna shigowa
shugaban kungiyar Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa da ya kaddamar da shugabannin kungiyoyin sa kai a daidai lokacin da wannan al'amari na garkuwa da jama'a ke faruwa a jihar Niger ya ce za su taimaka wajen cafko waɗannan miyagu
batun garkuwa da mutane yanzu ta hanyar waɗannan mutanen da aka kaddama aka jawo su ta hanyar su ana iya samun sirrin da zai sa ma waɗannan masu garkuwar mutane su shigo hannu kuma cikin jawaban mu mun ce ko mutum ya zo ya tuba ko kuma ya kokari ya bar inda yake aikata wannan laifi ko kuma a dauki mataki da hukuma a batar da shi
rundunar yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin sace mutanen 15 da dukkanin su yan asalin jihar Niger ne kakakin yan sandan jihar Niger DSP Abubakar dan Inna ya shaida mun ta wayar salula cewa suna hada hannu da rundunar yan sandan jihar Kaduna domin zakulo waɗanda suka aikata wannan ta'asa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma sai jihar Borno inda babban hafsan sojojin Najeriya Tukur Buratai ya ziyarci sojoji a Delaware da ke karamar hukumar Kwandiga don gudanar da bikin Kirsimeti tare da sojojin a wata karamar bariki ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani.
You must take note that for the past 3.5 years we have started the process of clearing the northeast of the Boko Haram terrorists.
General Bulote ya ce za ku iya tunawa a shekaru uku da rabi da suka gabata mun fara kauye yan kungiyar Boko Haram a shirin arewa maso gabacin Najeriya kuma mun yi kokari matuka na haka ban ga dalilin da yanzu hakan za mu maida hannun agogo baya ba wajen wannan yaki da muke da yan ta'adda ba za mu yadda hakan ya faru ba dole ne ku ci gaba da kasancewa a cikin ramukanku kuma ku dinga maida musu martani ku bi su har zuwa matattaran su wannan shine abin da ya kamata mu yi kuma dole mu yi hakan ci dole ku gano inda suke buya da kuma yadda suke kai komo da ma gano matattaran su zama a wuri ɗaya ba zai ba ku damar yin yadda ya kamata ba ko kun lantar da waɗannan yan tsibiru yadda ya kamata yin hakan yana da muhimmanci kwarai da gaske dole ku tashi tsaye ku tabbatar cewa kun kawo ƙarshen waɗannan yan tsibiru janar bulatai ya ce dole ne ku karanci yin da waɗannan dazuka suke da kuma dukkanin hanyoyin da suke wannan daji dan ku dinga masa kwantan kauna yace kuma muna sa ran za ku ƙara himma a shekarar 2019 da zamu shiga dan haka ina muku barka da Kirsimeti da kuma sabuwar shekara a cewar Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai na kuma tambayi wani jami'in soja game da wannan ziyara babban hafsan sojojin kasar Najeriya ya kai musu da dai abin da ke cewa
ni ne Kofra Tahir Muhammad kuma sojan E company Dalwa wanda 192 battalion da yake Maiduguri sai magana zuwan shi nan lalle ya ƙara ƙarfin gwiwa kuma ya ƙara mu sojoji daraja da martaba idan duniya kananan sojoji sun yi farin ciki da zuwan shi sa'an nan kuma ya nuna cewa yana tare da su so wannan ba karamin abu bane a ce ba shugabanku koda a ce ubanku ne a gida ya dau abinci yana baku yana ƙara dankon dangantaka kuma yana ƙara san juna tsakaninku wannan ba karamin abu bane
an da yi liyafan cin abincin Christmas ne da wasu manya-manyan jenerolin sojoji karkashin jagorancin Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai da wasu kananan sojoji da mata wagar yan jaridu a wannan ƙauye da ake kira Dalwa da kuma kan hanyar shiga dajin Sambisa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
La ilaha illallah Muhammad a Rasulillahi ba gani sai Allah Allah ka kai makin soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaji kun ji gangan soja soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaki soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga faruku dan kalon maza ta fi zuciyar maza ta bata
kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Yayin da ake tunkarar zaben 2019 a Najeriya, sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wasu hirarraki na musamman da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki ta APC, shugaba mai ci Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP.
Inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro, matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki da dai sauransu.
Ba san yau ka taɓa jin magana kabal, ka taɓa jin magana ana magana kabal kabal kabal, akwai kabal kabal, wata rukunin mutane ne su suke jin ragamar gwamnati ba kai ba. Ka taɓa jin magana nan ranka din, me zaka ce kanka? Hadda warge zan kamata a magana su kwanan ba.
Wannan ruwanta wannan ya nuna demokradiya ta kenan, wato kowa ma yana iya faɗin abin da ya ga dama. Amma ai magana daban su faɗi abin da kabar din suka zo suka shirya suka tilasta ni na yi su faɗi abu ɗaya.
Mun magana Amerika, sun ce ba ka iya zuwa Amerika.
To me zan je ma in yi Amerika ne? To
sun ce in ka je Amerika za a kama ka, kayi laifi kayi me ya kai.
To ina yi laifi kama ina ne ba za a kama ni ba.
A ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2019 za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye-shiryenmu.
Sai ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka domin sauraron yadda waɗannan hirarraki suka gudana.
Kada ku bari a baku labari.
Kasa yake kwana waiwayo ga yan baya sun face akan hanya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1:17 na asuba. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, ba roki ka don ka hoyi ba.
Zancen kwadin fom din nan in dai ba wata bace ko matar wani, to ba ta ciki saboda miliyan 3,500 idan an ban ita jarin da zan yi yana da yawa. Wannan kuma kawai ya tafi an ce non refundable. Idan muna da wakilcin mata mai murza kuli-kuli daga gida, so muke a hau jirgi maimakon biskit da lemo a bada kuli-kulin Najeriya a ci, a ce shi ake entertaining mutane.
Tuni maganin mantuwa. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na domin iyali, wanda a yau shirin ya kasance na ƙarshe a shekara ta 2018. Yau ma shirin yana tuna baya. Bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar a watan Mayu cewa ta ciyar da yaran makaranta miliyan 7,400 a jihohi 22 na Najeriya, yayin da shirin ya samar da aikin dafa abinci ga mata sama da 75,000. Shirin domin iyali ya zaga waɗansu jihohin arewacin Najeriya inda aka fara aiwatar da shi domin nazarin nasarori da kuma ƙalubalai da shirin ciyar da yaran ke fuskanta. Yayin wannan ziyarar gani da idan ne kuma muka tarar ana raba wa yara abinci a takarda a wata makarantar da ke birnin Kano, ga waɗansu ɓangarorin hirarrakin da muka gabata a shirin da muka ɗauki makonni muna bibiya akan wannan lamari.
Sunana Isa Yabawa, aji na 5, ana kawo shinkafa, ana kawo makaroni, ana kawo madara, ana kawo biskit.
To kullun ake kawo?
A'a, kullun, ba wani sa'in ana kawo, wani sa'in ba a kawo.
Yawa da wasu, ana kawo shinkafa, makaroni, biskit da yogurt da sauran dai kayayyaki.
Daɗin su yana daidai da irin wannan kake baki a gidanku?
A'a.
Wanne ne fa wanda dai?
Na gida. Suna Shamsiya Idris. Rana ce dai, wani san in an kawo, wani san ba za a kawo ba, amma kwanakin can baya ba a kawo sosai ba.
A yanayin zuwan ɗalibai dai
ana samu yara sukan zo saboda wannan abinci but amma wajen yanayin kawo abincin akwai wata taliya cikurkwalalliya da ake da ita suke wannan abincin idai da ke ana dan test kaga in an ka dole a samu a dan yi test din abincin saboda yara za mu ba kanana ba manya bane ba dana a ce kowa ya fitar da kai gaskiya ba ta da a canja yanayin ta ba kyau ba kuma ta da dadi kamata ya ce kowane yaro a zubo masa abincinsa irin dan take away din nan wani dan soso shine zai fi kuma wasu iyayen daman dan talaka aka yi abincin tunda public schools ne a abin zaka ga wani ma ba shi da abincin da zai ci ya fito yana takamar da wannan abincin a ƙasa zaka gani ya zo an kai 11 ba a bashi abinci ba kaga ai abin ya abin nan
batun ciyarwa a makaranta yana tafiyar hawainiya dai wani lokacin sai a to tiryan wani lokacin kuma sai ga abin ya tsaya sati 1 sati 2 sati 3 ba ai ba sai kuma ga an dawo in mun tuntuba mun ce nake faruwa sai su ba turo musu da kudi ba so ana yi amma dai ana samun tsaiko gaskiyar magana kamar ƴan siyasa da suka sa hannunsu a cikin harkar su za su iya sanin ana turo da wannan kudin ko amma dai mu nan ba a yin abinci a damu da shi in wannan ranakun suka wuce sun wuce kenan mace daya ce in bata yi ba yau to gobe sai ta hadu da wani abrara akan abin da za ta mace daya ce na santana wannan
kan yaro haka a tsari za a dinga ciyar da shi akan naira 50-50 amma ne gaba za su kara yanzu dai ba kara ba za a kara za a mai da shi naira 70-70 sun ce mu sai kwano idan ba za mu iya sayan robot take away ba kamar ni yanda suka ce in ciyar da yara 148 sai na sayi robobi 148 na raba yaran da akwai wanda suke kulle abinci a leda suke kai wato sai suka ce ba sa so a kulle abinci a leda ko dai mutum kullun ya dinga sayan robot take away in kaga kuma ya maka in mutum ya ga ya masa tsada robot take away din nan to ya sayi robobi
kamata yi hukumomin gwamnati da suke da nasaba da abinci su shigo ciki misali duk waɗannan abubuwan ba na registration duk gaba ɗayan su so ba tabbacin cewar masu kyau ne duk da lemon da ya gwatsu sannan ya kamata a ce standard organization ta zo ta dandana abincin ma shin ya kamata dan yaro dan adam ya samu ya ci abinci ya kamata yaro ya ci ya kai ga level din da zai tabbatar da abubuwan da ake su misali nutrition din ciki ya zai taimaka wajen inganta lafiya sannan ya kamata su kansu consumer protection agency su zo sannan ita kanta ma'aikatar lafiya ya kamata shigo amma kawai figures zaka ji wanda in ka ji sai ka dafa kai in ka ji figures din kaga kuma abin da ake bayarwa sai ka dafa kai kuma NAFDAG ya kamata in ma ban sani ba haƙƙinsu ne su yi domin na tabbatar wundin wani abu ya faru iyayen yara za su iya gurfanar da ita kanta NAFDAG a kotu domin ta gaza yin aikinta amma iyayen yara ba su ba na tabbatar wasu kungiyoyi masu zaman kansu za su iya gurfanar da NAFDAG a kotu ana irin wannan consumer protection agency tana gani kuma haƙƙinsu ne a doka
jihar Plateau na ɗaya daga cikin jihohin da aka fara gudanar da shirin inda nan kuma muka sami bayanai cewa
ingantaccen shiri ne domin ana neman a kara enrollment na yara a makaranta amma gaskiya tsarin ne bai yi ba kaman a nan makaranta na su biyu ne suke kawowa an ba su kudin da za su ciyar da yara 50 wanda a takaice waɗannan yara sun kai kusan 400 da wani abu kai ka ce a ciyar da yara 50 wayansu suna ci wayansu suna kallo
wannan ciyarwa da aka kawo ya kawo yara na karuwa yanzu muna third time yanzu nan za a exam yara na zuwa ana iya yana zuwa roko a karbo yara a makaranta almatsayi na shugaban makaranta idan an kawo abincin nan sai mun yi supervision sai mun an dan diba ko tokali biyu mu taba shi mu dandana mu ji dadin shi yaran nan suna samu daidai cak abin da an kawo a gaskiya hakika ban ga wani damuwa a wurin ba
idan na ce miki na gamsu zan ce miki ban fada miki gaskiya ba saboda ni ban yarda ban san waɗanda suke kawo abincin ba biyu shi abinci kuma ba gamsasshen abinci bane na ukun shi ai an kawo abincin ba wai dan ana yinwa bane kawai dan ka ƙara taimaka ma yara an yi tsarin bada abincin bai kai kan waɗansu wanda ana tunanin ya kamata su ma suna ci ba kaga wancan ba daidai bane domin a cikin wasu makarantu akwai nursery classes akwai primary sections waɗanda suke da primaries su ƴan primaries su suke samu sannan ɗan nozirin ba sa samu kuma su ne ƙanƙanana kuma suna ganin manyan suna ci sannan ba su ba su samu ba ai wannan ba yi adalci ba
shirin domin iyali ya kuma yi bibiya kan batun damawa da mata a harkokin mulki a Najeriya da masu ruwa da tsaki da muka gayyata suka bayyana cewa
kamar daga zancen kuɗin form ɗin nan in dai ba wata bace ko matar wani to ba ta ciki saboda miliyan 3,500 idan an ban ita jarin da zan yi yana da yawa. Wannan kuma kawai ya tafi an ce non refundable. Idan muna da wakilcin mata me murza kuli-kuli daga gida so muke a hau jirgi maimakon biskit da lemo a bada kuli-kulin Najeriya a ci a ce shi ake entertaining mutane.
Gaskiya ne za a ga cewa akwai talauci, akwai rashin ilimi, akwai rashin aikin yi, amma wannan bai kamata su zamanto dalilai na karɓar kuɗi ka zaɓi mutum ba, sai ma su kasance dalilai ne da zai sa kai tsayi da ranka ka zaɓi waɗanda za su fito da kai daga cikin waɗannan ƙange-ƙange. So idan aka bar siyasar kuɗi ta ci gaba da samun gindin zama a tsarin siyasar Najeriya, so ina ƙara tabbatar maka da cewa an ƙara fito da wani abu da za a keɓe mata. Already dama akwai matsaloli.
To ni dai na fi so ya zama a zahiri da gaske an yi niyya a ba mata dama su shiga siyasar nan, ba tun ba a je ko ina ba ya zama a baki. Yanzu abin da ake an ce empowerment, an yadda tattalin arziki ya narke, an yadda ana cikin yada kanin wani, an yadda uwa kuturwa kaka mai ya ake, an yadda cewa Najeriya tana cikin hard times ɗinta saboda komai nata yana cikin matsala.
Sakona na ƙarshe shine gaskiya ina kiran mata da maza gabaki ɗaya su fahimci menene mulki kuma menene jagoranci. Kowa zaka zaba, ka zabi wanda ka san zai zamanto kyakkyawan jagora ne kuma yana da inganci, kuma zai wa ƙasa adalci, zai wa kuma jihar ka adalci, zai wa kuma constituency ɗin ka adalci. In mata kama a zauna a yi rubutu a yarda cewa in ka je gaskiya ba zuwa za ka yi kaɗuma ma kujera ba, a bujiro da abubuwa wanda lallai-lallai zai taimaka wa al'umma.
Kaɗan kenan daga cikin batutuwa da dama da muka taɓo a shirin domin iyali da suka shafi kula da jin daɗin iyali da kuma ci gaban ƙasa a wannan shekara ta 2018 da ke ƙarewa. Za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shiryen a shafinanmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da suka bada gudunmuwa a shirin domin iyali cikin wannan shekara da ke ƙarewa, alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu ga shekara ta 2019 cikin ƙoshin lafiya da wadata da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke, amma daɗin bautar muke ji balle an ta.
A gaida alheri, ƙungiyoyin mata a jamhuriyar Nijar sun gabatarwa hukuma matakan da suke nema a ɗauka domin kawo ƙarshen cin zarafinsu da suka haɗa da samar da inda za su iya kai ƙorafi bisa dalilin cewa.
Wai ka gani mutane sun samu wurin zuwa, ba sai kin yi nisa ba, kowace komina in ta samu tata ba sai kin tafi nesa ba, sai ki kai ƙara a diba a ga abin da za a yi. In ka diba ka gani in banda nan Komisariya Central babu wani wuri da in an abu ya same ka mace ta je da gudu ta je ta kai ƙara.
Sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi kafin mu kammala shirin na wannan zangon ga labarai amma a taƙaice.
Shugaba Donald Trump ya yi tafiyar bazata zuwa Iraki jiya Laraba, inda ya ziyarci dakarun Amurka da aka girke a wurin. Trump da uwar gida Melania Trump sun sauka a sansanin mayakan sama na Al-Assad da ke yammacin Iraki da ƙarfe 7:16 na yamma agogon Iraki. Sun tashi daga Washington zuwa wannan ziyarar bazatan ranar Kirsimeti da daddare, sai ziyarci dakarunmu da manyan jami'an soji domin su gode musu sabili da aikin da suka yi da nasarori da suka cimma da kuma sadaukar da rayukansu, su kuma yi musu barka da Kirsimeti, inji kakakin Fada White House Sarah Sanders.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Sulaiman Mumin Barma zai shigo da shirin na kasa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duk rahotannin da muka gabatar da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafinmu na Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau a Daryl Smith. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.